Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa, muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 inda za ku ji cewa matsalar man fetur din Najeriya na haifar da matsalar karancin wutar lantarki a jamhuriyar Nijar, lamarin da ya sa mutane ke ta kokawa.
Ji kwana ne ban da wata gida na diya na kuka. Kuma yau ta muta kamun fakturar jika 40 kuma jika 40 kuma kudi bai sauya. Da matsala daga nan ne a gyara muna na gyara muna.
To a Najeriya kwanaki kadan bayan da hukumomin tsaro suka cafke Khalid Al-Barnawi, shugaban kungiyar Ansaru mai tada kayar baya. Shin Najeriya ce kadai za ta tuhumi Al-Barnawi ko kuwa har da Amurka dake neman saruwa a jallo?
In an hukunta shi ya gama wa'adin hukunci da aka yi masa, nan kuma za a iya mika shi wa wani kasa, sannan su ma in suna da magana da shi za su iya yi.
Kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Ya kuke kallon lamarin? Shin a Najeriya ya kamata a rika tuhumar shugabannin Boko Haram da ke kamawa ko kuwa Amurka da ta ayyana kungiyar a matsayin 'yan ta'adda? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Masu hari, assalamu alaikum. Hukumar ba da agaji gaggawa ta Amurka ta ce ta kara samar da wani sabon manhajan wayar hannu. Wannan sabon manhajan za ta baiwa mai amfani da ita damar aikewa da sako ga mutane, yana mai tunatar da su akan su dauki matakin kaucewa a kowane bala'i a gidajensu ko kuma zuwa ga iyalansu. Haka kuma masu amfani da wannan manhajan za su iya samun sakon zama cikin shirin ko ta kwana domin yiwuwar aukuwar wani hadari ciki ko hadda lamun nuna hayaki. Kaucewa gobara tare da inganta duk wani abu da ke nasaba da gobara, sai kuma dabarun kubuta daga hadarin gobara. Kamar yadda mataimakin babban jami'i mai kula da shirin kare kai na hukumar Tim Manning ya faɗa, ya ce an zo lokacin da wajibi ne a koma ga amfani da wayoyin domin akwai cikin shirin zamowa a zamo daidai da abinda zamani ya tanada. Hukumar ta ce wannan sabuwar manhajan zai taimaka wa iyali su dauki matakin kare rayuwarsu daga hadarin kowane iri ne a kuma kowane lokaci.
Yau ne rundunar 'yan sandan kasar Switzerland ta kai samami a ofishin hukumar kwallon kafa ta Turai, bayan da aka bayyana cewa sunan tsohon sakataren hukumar ta UEFA Gianni Infantino na cikin waɗanda suka fito a sahun sunayen nan na Panama. Hukumar kwallon kafan ta ce ba shakka yau sun karɓi bakuncin rundunar 'yan sandan kasar ta Switzerland waɗanda suka zo da izinin binciken ofishin nasu. Hukumar ta UEFA ta ce ta mika wa waɗannan 'yan sanda takardun da ke ɗauke da cikakken bayanin kwangilar da aka cimawa tsakanin hukumar da wasu gidajen talabijin biyu da sunansu ya fito cikin batun sama da faɗi da aka yi da kuɗi a binciken da ake yi na hukumar kwallon ƙafa ta duniya. Yanzu haka Infantino shine shugaban hukumar kwallon ƙafa ta duniya wato FIFA. Hukumar ta kungiyar kwallon ƙafar ta tarayya ta ce ta mika wa rundunar 'yan sandan dukkan wasu takardun bayanai da suka buƙata. Kuma hukumar ta ce za ta baiwa 'yan sandan dukkan goyon bayan da suke bukata domin su samu nasara a wannan bincike da suke yi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ɗaya daga cikin manyan jami'an fadar White House ya faɗa yau cewa gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Barack Obama za ta karkata alƙalan wasu kuɗaɗe har dala miliyan 600 daga yaƙi da cutar Ebola zuwa yaƙi ga kare bazuwar cutar Zika. Jami'in ya ce waɗannan kuɗaɗen ba za su isa biyar buƙatar yaƙi da cutar Zika ba, sai dai a ɗauki matakin wucin gadi kafin majalisar dokokin ƙasar ta amince da ƙarin kasafin da gwamnati ta nema. Wannan sanarwar dai ta fito ne daga bakin babban darakta mai kula da kasafin kuɗi Shawn Donovan. Yanzu haka dai fadar ta White House ta mika ƙarin neman ƙarin kasafin kuɗi har na dala biliyan 1.9. A yau ne fadar White House ta fidda sanarwar cewa muddin ba waɗannan kuɗaɗen gwamnati ta samu ba, to zai yi wahala a ce ƙasar ta iya tunkarar wannan cuta ciki ko har da kare cizon sauro da gwajin mai ɗauke da cutar ta Zika da kuma samar da maganin cutar. Haka ita ma sakataren sashen kiwon lafiya da walwalan jama'a Sylvia Bowell ta shaida wa manema labarai cewa tilas ne a ci gaba da wannan kokarin domin ba abu ne da za a fara tsaya ba domin yaki da cutar zika da na Ebola wasu manya-manyan kalubale ne waɗanda babu wani zabi illa a tinkari wannan al'amari haikan
rikicin da ake yi game da zaben shugaban babban kotun Amurka da shugaba Obama yayi bisa ga dukkan alamu ba ranar kawo ƙarshen sa domin har yanzu ana ta da jijiyar wuya a majalisar dokokin ta Amurka game da wannan batu yayin da wannan lamari ke faruwa a majalisar ta dokokin Amurka haka kuma shi zaben na Obama wato mai shari'a Merrick Garland yana ci gaba da ganawa da sanatoci sai kuma a waje daya muhawara game da wannan zabe nasa yana ci gaba da haifar da nunawa juna yatsa akan ra'ayin su ƴan majalisin mataimakin shugaban ƴan majalisar jam'iyyar Democrat Dick Durbin ya ce kin da ƴan jam'iyyar Republican suka yi na ganin sun amince da zaben Garland yunkuri ne na campaign game da haramta ikon da shugaba Obama yake da shi na zaben babban alƙalin alƙalan labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to zamu fara rahotannin ne daga matsalar karancin mai a Najeriya amma zamu dauko hancin rahotannin ne daga jamhuriyar Niger inda jama'a kasar suka fara nuna korafin su dangane da karancin man na Najeriya wanda ya haifar da matsalar karancin wutar lantarki a Niger din da ke makwabtaka da kasar ta Najeriya ga Sulaimanu Burma da karin bayani daga Yemi
Kamfanin wutar lantarkin kasar ta Niger Nishelec shine ya sanar cewa matsalar daukewar wutar lantarkin da ake huskanta a ƴan kwanakin nan a kasar ta Niger wani abu ne da ya samo asali daga halin karancin man fetur da iskar gas din da Najeriya ta fada a ƴan makonnin nan. Sanarwar kamfanin wutar lantarkin na kasar Niger ta ci gaba da cewa sakamakon rashin wadatar man sarrafawa domin samun makamashi ya sanya abokan hulɗar sa na Najeriya ta kaita karfin wutar da suka saba aikowa domin bukatun al'ummar wannan kasa daga cikin yankuna takwas na jamhuriyar Niger jihar Agadez kadai ce ke samar da wutar lantarki ta kashin kanta yayin da sauran jihohin ke dogaro da wutar Najeriya. Tun da matsalar ta fara haifar da damuwa a wurin jama'a masu sana'ar kayan sanyi da ma magidanta.
Ka kwana baka da wuta, ka kwana sabro na cizanka. Yo ina dalili. Ji kwana ne ban da wata gida na diya na kuka. Kuma yi wuta mutu a kamun faktori jika 40 kuma jika 40 kuma kudi bai sauya. Da matsala daga nan ne a gyara muna ana gyara muna.
Shi wannan abu ka dibo wannan duk duniya ne ho ba mu kadai bane Niger. Duk duniya ne ya shahi kowa. A yau ma da su a Najeriya ma na wannan matsalar mun shi ta. A sauran makwasauran kasashe makwata duk mun shi. Kaga kenan ba gare mu kadai bane Niger balle mu ci a mu kadai ne nan yi mu abun ya hida ma koko mu ci wani abu ne ya kawo ni a'a. Abu ne wanda ya shahi duk duniya gabaɗaya. Kin da sanu a hankali cikin kokarin mu talaka da bada niyya ga nemo mu talaka abinda za su yi sai a zo a gyara kowa ya wara
idan babu wuta babu lahiya idan babu ruwa babu lahiya kenan gwamnati na da kalubali cikakke na ta yi kokari ta kiyaye da wannan hatsari na wuta washin menene ke kawo shi ƴan kasuwa dai masu sai da sulani masu sai da wannan fulekin nan masu sai da dondon masu sai da kihi suna da asara cikakka mai yawa wanda gwamnati kuma ba ta iya biyan su mu mutane population muna da koma ba saboda rishin lahiya na samuwa idan zahi yayi yawa yara waɗanda aka aihwa kanana suna samun matsala idan zahi yayi yawa to kaga ai wannan cikakken koma bayani
na isa a cibiyar kamfanin na Nijelec domin neman ƙarin bayani amma kuma shugabannin kamfanin suka ce dukkan abubuwan da za su faɗa na rubuce cikin sanarwar da suka rarrabawa ƴan jarida kofinta a kokarin neman akuwar jama'a mabukatan wutar lantarki kamfanin Nijelec a wannan sanarwa ya jaddada cewa injinan da ya mallaka ba za su isa a samu wadatacciyar wutar lantarki ba saboda haka kamfanin ya shawarci jama'a su ci gaba da hakuri har zuwa lokacin da abubuwa za su daidaita a tashoshin samar da makamashin tarayyar Najeriya abin nufi matsala ce da kamfanin ke ganin ba za a shawo kanta ba a yau ko gobe Sulaimanu Burma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
ana tare da kai in baka da shi ba mai shawara da kai malam ifa Allah talaka bawan Allah bawan Allah talaka bawan Allah in kana da shi ana
To a Najeriya kwanaki kadan bayan da hukumomin tsaro suka yi ikrarin cafke Khalid Al-Barnawi shugaban kungiyar Ansar Mita da Kayar Baya yanzu an kula sun fara karkata ne kan inda za a hukunta shi, kamar yadda wakilin murya Amurka Nasir Adamili Kaya ya fara da tambaya a wannan rahoto nasa.
Shin Najeriya ya dace ta hukunta Albarnabi ko Amurka? Ita ce tambayar da na yi wa masanin tsarin mulki Barista Luka Haruna.
Tunda a nan ƙasa aka kama shi kuma a nan ya yi laifi, in ya taɓa yin laifi a Amerika ko a wani ɓangare na duniya wanda ake nemansa, an sa shi under wanted list, an ga an kama shi a nan, dokar Najeriya ta ba wa ƙasan nan dama ta yi masa shari'a a nan a hukunta shi. In an hukunta shi ya gama wa'adin hukunci da aka yi masa, nan kuma za a iya miƙa shi wa wani ƙasa, sannan su ma in suna da magana da shi za su iya yi.
Za a iya neman sa ne kawai idan da ya zama ya aikata laifi a waccan ƙasar kenan.
Inda ya zo ƙasar nan bai aikata laifi a nan ba, ya aikata laifi a wani ƙasa ya gudu, to wancan ƙasan suna da daman su neme shi a hannun wannan ƙasa na Najeriya. Kamar zaka tuna lokacin da aka samu Senator Buruji, lokacin da aka zabe shi a Najeriya an ce ya taɓa yin laifi a Amerika kuma sun daɗe suna nemansa. Tunda mu bai yi mana laifi a nan ba, ba mu da wani matsala da shi, to a nan abin da ya kamata a yi shi ne sai a miƙa shi inda ake tuhuman yana da laifi, sannan a yi masa shari'a a ku. Amma in ya yi laifi a nan da can, inda aka kama shi sai sun yi masa hukunci.
Damke jigo a kungiyar Boko Haram Albarnabi ya zama abin alfahari ga jami'an tsaron Najeriya, duk da a lokaci guda Boko Haram na fidda wasu sakonnin da ke nuna suna nan kuma mubaya'a suna nan ga Abubakar Shekau. Albarnabi dai wanda aka yi nasarar damke shi a jihar Kogi ya zama abin farautar jami'an tsaron Najeriya da na Amurka. Ga mai sharhi kan lamuran siyasa Abdulrahman Abu Hamisu ya ce wannan gagaruman nasara ce ga gwamnatin Najeriya.
In kai la'akari da abin da ya faru can baya, wanda kullun ana koke-koke na bumabumin da ake, sojojin Najeriya ma kansu suna neman yadda za su yi su tsira da rayukansu, wanda ya sa in aka bi su sukan gudu su shiga Niger ko kuma su shiga Chadi. To tunda an samu nasara, an samu an rage wayannan bamabaman da ayoyin ma da aka rufe can baya Borno da Yobe da Adamawa an bubude su, waɗanda ma suka gudu yan gudu hijira da suka bar garurukansu da kauyukansu suka dawo wato cikin birni, sun samu suna komawa, wanda ya nuna cewa an samu ci gaba fiye da abinda ake ciki can baya. Har a ce ma an kama shi Albarnabi din ma ya nuna cewa yaki da Boko Haram ya ci gaba.
Shin kama manyan ƴan Boko Haram ne nasara ko ci gaba da amintar da garuruwa da dazukan da ada Boko Haram suka yi tun gane nasarar? Babban abin da mutane ke son gani shine a kwana a tashi ba a ji a kowane ɓangaren Najeriya jinin waɗanda ba su yi kowa laifi ya zuba ba. Nasiru Adamali Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla gaida Nasiru Adamali Kaya. To kan wannan batu miki so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku, shin wacce ƙasa kuke ganin ya kamata ta rika tuhumar shugabannin ƙungiyar Boko Haram, ƙasar da suka aikata laifin da ake zargin su, ko kuma ƙasashe kamar su Amurka da suke neman su ruwa a jallo? Amma kafin nan ga waƙar marigaya Sani Aliyu Dandawo, mu shakata da ita.
Shehu kan giwa mai ne ya yi ƙongar giya baje ne na sarkin kudu.
Yeah. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Kiranmu na farko ya zo ne daga jihar Nasarawa. Wane ne akan layi?
Salih Abdulgadir ne daga jihar Nasarawa a tarayyar Najeriya.
To, Malam Salih, muna maka barka da zuwa. Menene ra'ayinka?
To, gaskiya ra'ayina akan irin wayannan batagalan masu gunnan irin kamar su Boko Haram din nan, to ba iyakan Afirka kaɗai za a tsaya ake za a magance wannan abubuwa ba. Saboda gaskiya idan aka ce iyakan Afirka ne, yanzu gaskiya Boko Haram ya so ya shiga cikin Afirka. Don gaskiya in ba an haɗa da kafafunan ƙasashe kamar na irin su Amerika haka, to idan aka har da ni ina gani a shawari na kila ina ga kaman za a fi samun shin
malam
kai abubuwan
ne. Malam Salim, muna batu ne kan shin kamata yi waɗanda kaman misali su shugabannin kungiyar ta Boko Haram a dinga kai su ƙasashe irin na kaman Amurka domin hukunta su, ko kuwa a basu a nan inda aka kama su suke aikata laifukan?
Gaskiya idan aka yi za a dasu ya kan inda suke aikata laifuka, a gaskiya ba za a samu shin gaba abubuwan da duk irin waɗanda ake ta kama tun daga baya hakan nan, kaga da kaman ana kai su irin ƙasashen waje, to gaskiya za a fi hukunta su sosai sosai. Ni a gani abin nan ra'ayi na kenan.
Mun gode Malam Salih. Yanzu dai muna jihar ta Nasarawa. Wane ne akan layi?
To, alhamdulillah, Garba Salih, likitan rediyo ne daga jihar Nasarawa.
To, Malam Garba, muna jinka.
To, a gaskiya waɗanda ake kamawa ɗin nan ko waɗanda suka miƙa wuya, daidai ne a ce an kula da su sosai ta kowane ɓangare, musamman mu mutane mu duba mu ga yadda yanayinsu yake. Kuma ita gwamnati gaskiya ta yi nuna tsaro sosai da kuma jawo hankali su zama mutane na kwarai, ba wai a Najeriya kawai ba, a'a, ƙasashen Afirka gaba ɗaya su shiga cikin wannan al'amarin domin a daidaita wannan abu. Gaskiya mun yaba wa gwamnatin Najeriya kan ƙoƙarin da take yi.
Mun gode ƙwarai, Malam Garba. Bari mu je jihar Sokoto. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum. Mai magana Kabiru Abubakar Bulan yake.
Wa alaikum salam. Muna jin kamalan Kabiru.
A gaskiya farko dai ina jinjina ga ainihin sojojinmu da kuma sauran jami'an tsaro akan kokarin da suka yi na ainihin sake irin waɗannan da ake ruwa a Jallo. Sannan ni shawara ta ya kamata a ce a yi musu hukunci nan Najeriya inda suka aikata waɗannan laifuka, domin zai zama darasi ga ainihin waɗanda suke kokarin sa kansu sakin jama'a ba zaira ba sabas. Sai su wata ƙasashe ana iya ɗaukar tsawon lokaci a yanke musu hukunci ba, amma idan aka basu nan ƙasar da suka aikata wannan abin, duk da Najeriya hukuntar mu suna da ainihin kamanta gaskiya da adalci, da ina ganin in Allah ya so haka zai sa a kawo ƙarshen sanadiyar Boko Haram insha Allah.
Mun gode Malam Kabiru. Bari mu je Jos. Wane ne akan layi?
Suna magana da Alhaji Babaji mai Gwanjo, Jos Lato, Kandahar.
To, Alhaji Babaji, muna jinka.
Wannan mutumin da aka kama, ni ina roƙon gwamnati amma hukunci a nan Najeriya, kar a yadda a kai shi Amerika.
Menene
abin da za a amar a nan gida? Kuma na roƙon gwamnati tare da sa ido a gidan kurkukun da yake, kar a zo a cire shi, a cutar da mu. Alhaji Allah da shekau ma sai ya shiga hannu.
Alhaji Babaji, kamar menene dalilin ka da yasa yace kai yasa kace kada a mika shi ga Amurka ganin cewa tana neman shiruwa a jallo ita ma?
Yawwa, waɗannan jami'an tsaron mai zanta da himma saboda Allah ya kawo wanda zai maganin sa shugaban kasar mu wanda baya wasa. Shi yasa muke sa mana maganin sa anan shi ma shekau Allah da sai ya shiga hannu. A hukunta su anan kuma gidan kurkuku ba sa jami'an tsaro sosai. Inna ba za a samu a cire wannan mutumin ba sai gudu.
Alhaji Babaji kenan daga Jos Jihar Plateau, bari mu sake komawa jihar Sokoto. Wane ne akan layi?
Musa ne daga Sokoto.
Malam Musa, muna jin ka.
A dan ina ra'ayina kenan akan waɗanda ake kama a hukunta su a wannan ƙasar Najeriya. Gama inda suka yi laifi to ne kamata a hukunta su. Shine ra'ayina.
Tumar Allah, mun gode Musa daga jihar Sokoto Najeriya. Kuma na ga da yake layi dan mana tangarda tun tashin farkon daukan wayoyinku, anan zamu dakata baki daya da wato daukan wayoyinku. Muna godiya kwarai da gaske. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafar matan Ghana ta Black Queens ta sha alwashin murkushe kungiyar matan Tunisia a wasan shiga gasar matan Afirka da za su yi a yau a can kasar ta Tunisia. Black Queens ta Ghana ta isa birnin Tunis ne domin yin wasan farko na shiga gasar cin kofin mata na nahiyar Afirka, inda suka lashe takobin doke ta farorin nasu. Sa'annan daga bisani za a yi wasa na biyu a ranar Talata a sabon mako a birnin Accra. Yan wasan kungiyar matan ta Black Queens suna kokawa a kan kudadensu da suka makale a hannun hukumar kwallon kafa a lokacin da suka yi wasannin gasar All African Games wannan shekara, amma duk da hakan dai sun ce za su yi kokarin ganin cewa sun doke ƴan Tunisiyar. A wasan Premier League ɗin Ghana kuwa, kuma sai a sarci kwata-kwata ta kowa tarihi a wasannin Premier League ɗin Ghana. A halin yanzu ita ce ƙarƙashin ƙungiyoyin Premier League ɗin, kuma uban ƙungiyar babban sarkin Asante Otunfo Osei Tutu na biyu ya kwatanta wannan al'amari da abun fargaba. Otunfo ya yi wannan tsokaci ne a lokacin da ya kai wa ƴan wasan ziyarar bazata a filin training nasu, tun dai aka riga aka yi wasannin shida na Premier League ɗin Ghana, amma dai maki biyar kacal ne kwata-kwata ta samu a maimako maki 18. Wannan abu ya sa sarkin Asante Otunfo Osei Tutu yana shan kira nan da can, wannan hakan ya tilasta masa yin wannan ziyarar bazata a filin training din Kotoko a birnin Kumasi. Ministan harkokin matasa da wasanni a ƙasar Najeriya Solomon Dalo da shugabannin hukumar NFF suna daukar shawarwari akan yalla ko za a dauko coach daga ƙasar waje da horar da ƴan wasan Super Eagles ko a'a, a yayin da ministan yake nema a gabatar masa da rahoto akan harkokin kungiyar kafin yake hukunci akan irin coach din da za a dauka. Ita kuwa hukumar NFF ta ce ta fara tattaunawa da wani ɗan ƙasar waje da zai horar da Super Eagles da yake zantawa da manema labarai bayan wata zama da hukumar NFF din a babban filin wasan ƙasar a birnin Abuja. Minister Dalon ya yi tsayin daka cewa sai ya samu cikakken rahoto akan harkokin kungiyar ta Super Eagles kafin a tsaida shawarar daukar sabon coach din Super Eagles. A wata sabuwa kuma, ministan matasa da wasanni na ƙasar Najeriya Solomon Dalon ya umarci hukumar NFF da ta gaggauta biyan basussukan coach din Super Eagles da sauran jami'an kungiyar ta Super Eagles wanda suka makale a wurinsu. Umarnin da ministan ya biyo bayan wata zamani da ya yi da shugabannin hukumar NFF a babban filin wasan ƙasar a birnin Abuja. Ministan ya shaida wa 'yan jarida cewa hukumar sa ta samu labarin an biya baki ɗayan kuɗaɗen 'yan wasa wanda suka makale zuwa ranar Litinin, amma har yau dai akwai matsaloli wurin biyan albashin jama'an kungiyar.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Najeriya babbar ƙasa ce mai yawan ƙabilu daban-daban da ƙungiyoyin fararen hula masu tasiri wadda kuma ke da al'adu masu tarihi. Haka kuma ƙasa ce wadda Allah ya yi mata albarka da kayayyakin da za su haɓaka tattalin arzikinta. Ƙasar Amurka na son ganin Najeriya ta ci gaba. Dalilin da ya sa kenan Amurka da Najeriya suka ƙara farfaɗowa da shirin nan da zai ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta yadda za su amfana da fannoni daban-daban. Yayin wani taro da ƙasashen biyu suka yi a ƙarƙashin wannan shiri a baya-bayan nan a watan Maris, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce sun samu ƙwarin gwiwa cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta kudura aniyar fadada hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin kasar. Sakatare Kerry ya ƙara da cewa wannan shekara kadai tallafin da Amurka ke baiwa Najeriya zai haura dala miliyan 600. Kaso mafi girma na wannan kuɗi za a yi amfani da shi ne wajen yaƙi da cutar HIV wato AIDS mai kare garkuwar jiki da cutar tarin TB da kuma malaria. Sannan wasu ƙarin kuɗaɗen za su fi mai da hankali ne a wajen ƙarfafa fannin samar da wutar lantarki a ƙarƙashin shirin Obama na bunƙasa wutar lantarki a Afirka. Baya ga haka, shirin noma na samar da abinci domin gaba zai ƙara bunƙasa fannin noma tare da faɗaɗa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga musamman ga mutanen karkara. Sakatare Kerry ya ce Amurka za ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa da Najeriya domin magance matsalar da ke hana ci gaban ga al'umma musamman ma a arewacin ƙasar, inda rashin samun dama ke haifar da ci baya, inda kuma ƙungiyar Boko Haram ta kashe dubban mutane tare da daidaita rayuwar wasu miliyoyi. Saboda haka, Amurka za ta tallafa wa Najeriya a ƙoƙarinta na ganin ta kawo ƙarshen Boko Haram da kuma gano musabbabin abin da ya haifar da ƙungiyar, tare da abin da yake taimaka mata wajen ɗaukar mayaka. Wannan ya haɗa da shugabanci na gari, ƙirƙirar ayyukan yi masu kyau da magance matsalar cin hanci da rashawa. Sakatare Kerry ya ce aniyarmu ita ce mu shata wata hanyar ƙarfafa dangantaka a dukkanin waɗannan fannoni. Sai dai ya ƙara da cewa waɗannan sauye-sauye ba wai za su samu ne tashi ɗaya ba, za dai su nuna hanyar da ya kamata a dosa. Wannan kuma yana da muhimmanci ga Najeriya da Amurka. Kuma bari na fito ɓaro-ɓaro na faɗa, idan har muka samu nasarar cimma wannan buri, lallai za mu samar da sauyi a duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
Hukumar bada agajin gaggawa ta Amurka ta ce ta ƙara samar da wani sabon manhajan wayar hannu. Wannan sabuwar manhajan za ta baiwa mai amfani da ita damar aikewa da saƙo ga mutane, yana mai tunatar da su akan su ɗauki matakin kaucewa aukuwan bala'i a gidajensu ko kuma ga iyalansu. Haka kuma masu amfani da wannan manhajan za su iya samun saƙon zama cikin shirin ko takwana domin yiwuwar akwai wani haɗari ciki ko har da alamun nuna hayaƙi. Yau ne rundunar 'yan sandan Switzerland ta kai samame ga ofishin hukumar kwallon kafa ta tarayyar Turai bayan da aka bayyana cewa sunan tsohon sakataren hukumar ta UEFA Gianni Infantino na cikin wanda ya fito a saman sunayen nan na Panama. Hukumar kwallon kafa ta ce ba shakka yau sun karɓi bakoncin rundunar 'yan sandan ƙasar Swiss waɗanda suka zo da izinin binciken ofishin nasu. Hukumar UEFA ta ce ta miƙa waɗannan 'yan sandan takardun da ke ɗauke da cikakken bayanin yarjejeniyar kwangilan da aka cimma tsakanin hukumar da wasu gidajen talabijin biyu da sunansu ya fito cikin batun sama da faɗi da aka yi da kuɗi a binciken da ake yi na hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA. Ɗaya daga cikin manyan jami'an fadar White House ya faɗa yau cewa gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Barack Obama za ta karkata akalan wasu kuɗaɗe har dala miliyan 600 daga yaƙi da cutar Ebola zuwa yaƙi da kare bazuwar cutar Zika. Jami'in ya ce waɗannan kuɗaɗen ba za su isa biyan buƙatar yaƙi da cutar ta Zika ba, sai dai a ɗauki matakin wucin gadi kafin majalisar dokokin ƙasar su amince da ƙarin kasafin da gwamnati ta nema. Wannan sanarwar da ta fito ne daga bakin babban darakta mai kula da kasafin kuɗi Sean Donovan. Yanzu haka dai fadar White House ta miƙa neman ƙarin kasafin kuɗi har dala biliyan 1.9.
To masu sauraro, duka abinda shirin namu ya kunsa kenan a yau baki daya, amma za mu sake dawo gobe da safe da izinin Allah, inda za ku ji wata tawaga abokanan aikinmu da wasu labaran da dumudumansu. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni, sai injiniyanmu Mr. Aiden Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.